A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Muhammad Salisu Ofisa, sakatare na kungiyar masu shirye fina-finai wato Mopan. Mun kuma nemi jin waishin ina batun Rahama Sadau da ta nemi afuwa shi mai kungiya ta yanke hukunci akan ta.
Wato ta nemi afuwar mu gaskiya ne cewa a dage mata korar da aka yi ta dawo ta ci gaba da aiki. Ta rubuto takarda kuma za mu zauna amma kin san wannan hukunci ne ba na mutum ɗaya ba. Hukunci ne na dukkan kungiyoyi da suka haɗu suka zartar da wannan hukunci, amma har yanzu ba a yi wannan zaman ba.
Me yake kawo jinkiri?
Kola sai mutanen da suka zartar da hukuncin kungiyoyin gaba ɗaya suna na kusa. Akwai rukunin jarumai, akwai rukunin masu shiryawa, akwai rukunin daraktoci, akwai kungiyoyi kamar guda uku wanda dukka sai shugabancinsu yana nan. Za a zauna a tantance wannan takarda da ta rubuto akan liyuwar dawo da ita masana'antar fim.
Zai dauki sati nawa kafin a yanke hukuncin?
Gaskiya ba zan ce ba, domin ita kanta jarumar ma ba ta ƙasa, ta yi tafiya kuma sai wajen shekara mai zuwa za ta dawo. Bayanai da muke bukata daga wajenta wanda za ta kalle mu, mu tambaye ta, ta amsa mana. Saboda haka dole ne sai tana nan, muna bukatar wasu bayanai daga gare.
Ina batun kalubale a masana'antar ta Kannywood?
Sata fasaha, rashin jari da kuma rashin kwarewa a bisa harkar da muke ciki. Wannan abubuwa su suka ci mana tuwo a kwarya, su suka yi mana ginshiki, muka kasa matsawa daga inda muke. Muna roko ta kowanne bangare a kawo hannun jari a sa a wannan masana'anta domin a tashi daga inda ake a dora. Muna roƙon gwamnati ta mana maganin masu sata fasaha ta kuma ba mu kwarewa akan sana'ar da muke ciki. Wannan su ne kalubalen da muke da su yanzu a ƙasa, kuma muna roƙon duk wanda zai iya taimakawa masana'antar shirye fina-finai, kofar mu a buɗe take, ya zo da bayani da kuma irin yanayin yanda za ka taimaka. Kowanne iri ne muna buƙata a wannan dakika.
Shin akwai hanyoyin warware wannan matsala?
Ita kungiya, wannan shugabancin kungiya yake yi ka'in da na'in, ba dare ba rana. Muna ta tunani kuma muna kokari cewa wataƙila ma nan gaba kaɗan za mu roƙi gwamnati ta arewacin Najeriya ta yi mana wani abu da ake kira PIM policy, wato PIM council. Ya zama na cewa an killace PIM, sana'ar PIM ya zama yana jikin kowa da kowa, ya zama yana gidan kowa, ya zama sana'ar PIM tana kowanne kwararo, kowanne titi. Wannan shine PIM policy. Sai hanyoyin yanzu muna tunani, muna packaging wasu abubuwa da muke ganin ya kamata in kiɗa ya canja, rawa ma ta canja. Wannan abubuwa da muke packaging na muna so mu kawo wasu wanda za su taimaki masana'antar da ita kanta gwamnati, mu ga yanda za a yi mana wannan abu da muke kira PIM policy, wato a yi mana wata farfajiya wadda PIM yana gidanki, yana gidana, yana gidan kowa, sannan yana kowanne kwararo kuma kowanne lungu. Sannan a yi mana dokoki waɗanda duk mutumin da ya tsallaka dokoki a sana'ar ya karya, wannan doka ta bi ta kansa shi ma a karya shi. Wannan shi ne tunaninmu a yanzu, kuma muna nan za mu fito da blueprint ɗin abinda muke so gwamnati ta tallafa mana.
Akwai hukunci ga masu satar fasaha?
Sannan mun bayar da shi ma blueprint yanda za a yi attacking, a rage mana raɗaɗin yanda ake yi mana satar fasaha a shirin fina-finanmu na Hausa.
To madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.